ga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Litinin 18 ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fagin
tare da Halima Jumrau.
Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa, yau za mu tattauna a ta wayar telephone kai tsaye da Hajiya Gambo Mamman Gusau, shugabar mata a kungiyar muryar talaka da kuma Ahmad Abubakar Dakta mai sharhi kan abubuwan yau da kullun. Za mu tattauna ne akan kafofin sadarwa na zamani, amfaninsu da kuma matsalolin da ke tattare da su, musamman ma idan ana yin amfani da su fiye da yadda ya kamata. Ko kuma ta hanyoyin da basu dace ba. Akan wannan batu za mu tattauna da kuma yadda amfani da su ke iya kawo gyara a zamantakewar iyali ko kuma baraka. Galibi ana bata lokaci mai yawa a kafofin sadarwa, wani sa'ilin akan kallace-kallacen batsa ko karance-karance da rubuce-rubuce marasa wata fa'ida ga rayuwar mai yi.
Amfani da waɗannan kafofin sadarwa ya zama ruwan dare, maza na yi, mata na yi, samari da ƴan mata na yi, kai har ma yara ƙanana na yi. Wani lokacin tsananin mai da hankali kan kafofin sadarwa fiye da kima kan sa miji ya shiga haƙƙin mata, ko mata ta shiga haƙƙin miji, ko kuma uwa da uba su shiga haƙƙokin ƴaƴansu, ko kuma ƴaƴan su shiga haƙƙokin iyayensu. To kamar da Jamila ta hada muku, yanzu haka muna tare da Hajiya Gambo Mamman Gusau da Ahmad Abubakar Dakta, za mu tattauna da su kai tsaye. Masu bin mu yanzu haka ta Facebook a shahin VOA Hausa, kuma ku shigo mu wannan tattaunawar tare da ku.
Kafin mu fara tattaunawa, ga wata waƙar da muke so ku ji saboda saƙon da ke ciki yayi daidai da batunmu na yau. Suhaima da Nazir Ahmed Hausawa Zuriyam ne suka rera ta.
Yeah.
Jamila.
Ki
so na abu mamaki. Wannan waka ta dade. Amma kin ga ta dace.
Ta dace da zamani.
Ehe.
Sosai.
A dama ta wannan zamanin ci amma wani hina ta dace da wannan batun namu.
Eh kwarai da gaske.
Kina an dade ana banna da wannan.
Sosai amma kuma da gyara ma ai.
Eh to da gyaran. To masaurare kamar yadda muka ce muku yanzu haka muna tare da Hajiya Gambo Mangusa shugabar mata kungiyar muryar talaka da kuma Ahmad Abubakar dakta mai sharhi da hoshin al'amuran wato hoshin bakin al'amuran yau da kullun. Hajiya Gambo salamu alaikum.
Alaikum salamu rahmatullahi.
Ya yayi matsalar?
Hello? Kamar akwai wani ƙara ba ma jin mudilki sai ƙaran. Hello?
Yawa, to yanzu ina jin.
Yawa, Hajiya Gambo kina jin mu ko?
Ina jin ku.
To, salamu alaikum.
Wa alaikum salam Hajiya Lima da ke da Hajiya Jamila ina muku barka.
To, muna godiya sosai da kika amsa wannan gayyata ta mu tattauna da ke akan wannan batu na kauyen sadarwa.
Ina godiya ni ma da ku da yace
ni. Yawa, to sai kuma Ahmad Dakta kana jin mu?
Hello, ina jin ku.
Yawa, to salamu alaikum, ina wuni?
Lafiya kalau, alhamdulillahi.
To sanne kai ma dai muna godiya da ka samu dama ka amsa mana wannan gayyata mu tattauna da ku a wannan daidai wannan lokaci.
To alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah.
Yawa, to tambayar mu ta farko barin yau Hajiya Gambo Mangusa ba san kai bane amma dai Hajiya Gambo Mangusa, me zaki ce game da waɗannan kawohin sadarwa na zabani? Suna da wani amfani?
Alhamdulillah, ko da ma ake san ka, ai ba ki yi ba, saboda mu amma a kan sanya ta kan sadarwa dai. Ko da tana da amfani yawa, amma kuma tana da rashin amfani. Sai amfanin ta ake yawa. Saboda amfaninta, kin gani na farko akwai ɓatakarwa, sannan kuma idan muka koma wurin zamantakewar tarayya shi ma yana da amfani kwarai da gaske. Domin a cikin kullum zaki ga an turo abubuwa na ilmantarwa, zaki shiga in kiwon lafiya ba ka da shi, zamantakewar aure, sada zumunci, za ka samu abokanka wanda baka san su ba, ko kuma da sauran su, yana da amfani kwarai da gaske. To kuma idan na koma wurin maganar rashin amfani shi, yana da yawa kwarai da gaske shi ma, saboda akwai cutarwa kwarai da gaske wurin harkar irin M49 ɗin da suke yi. Mata da yawa aure ya mutu saboda shi, sannan kuma wasu sun halarta su rasa jijiyar sun kwarai da gaske. Sannan kuma abin da yake faruwa a duniya suna shiga, za ka gani kinga kamar yanzu a harkar WhatsApp ɗin nan kana tafiya shi da yake za a turo da hotuna da bidiyo, za ka duba za ka ga abin da yake faruwa yau da gobe, an yi abin nan cikin sakan za ka riga shi ka gani kuma za ka
faru. Yawa, to Ahmad Abubakar Dakta me za ka ce?
To alhamdulillahi, harkar sadarwa musamman a wannan yanayi da muke ciki an samu ci gaba sosai a wannan zamani, musamman bangaren da ya shafi harkar sadarwa ta kasuwanci, inda mutum yana daga nan ƙasar Najeriya zai iya yi wa wani abokin kasuwancinsa da ke nesa a wata ƙasa kamar China ko America magana, ya nuna masa ga irin kayan da yake so, ya tura mai hotunan kayan, ko ma ya ɗau bidiyon irin abin da yake so da irin samfur da yake so a yi masa, irin wanda a Najeriya ake buƙata, shi kuma i turo masa kuɗin da za a yi, bayanin kuɗin da yanayin yadda za a yi, ko kuma shi a can ƙasar ya turo masa yanayin irin abubuwan da yake siyarwa, kai kana nan Najeriya ka gani, kai placing order ka ce a turo maka kaya kaza, ka tura kuɗi a turo maka kayan su iso. Haka ta ɓangaren ilmantarwa, wannan harka ta sadarwa ta taimaka mana sosai, ta yanda akwai manyan malamai wanda suke a duniya kai ba za ka iya ganin su ba, suna can wata ƙasa, amma za su iya zama su yi recording video na wani bayani ko wata huduba ko wani karatunsu ko wata sanarwa ko faɗakarwa, a aiko shi ɗan video ƙarami bai fi mintuna ba, a turo ta WhatsApp ɗin nan mutane su dinga gani. Ko
hello yawa, ka ɗan
ɗauke ni instant video chat da ake yi inda mutum ko ina yake a duniya, za ka iya video call kai masa waya yana kallon ka kana kallon shi ta amfani da Skype ko kuma Imo IMO da Viber da sauransu. So da haka wannan hanya ta kawo mana ci gaba sosai. Duk inda mutum yake ko da bai da kuɗi a wayarsa, dan kuɗin da suke caza dan kalilan ne. So da haka zaka iya tattaunawa da wani abokinka ko dan uwanka ko wani dai wanda yake ba garin kuɗe ba. Ku dade kuna tattaunawa, ku kalli hotunan juna, ku kalli bidiyon juna. Akwai abin da ake cewa voice call. Ko da wayarka babu kuɗi, in dai zaka iya yin WhatsApp, zaka iya rikodin muryarka ko ta minti nawa ce ka tura masa iji, shi ma yi rikodin muryarsa ya turo maka amsa nan da nan. So da haka akwai ci gaba sosai, alhamdulillah ana amfanuwa sosai.
To ga wani wanda ya rubuto mana ra'ayin shi ta Facebook, Muntaka Liman Tureta, yace magana ta gaskiya kawoyin sada zumunta na zamani suna da matukar amfani, amma ga ma'aurata musamman matan musulmi to rashin amfaninsu ya yi yawa, duba da yadda suka zama wurin yaduwar batsa da kuma kulla huldodi na sharholiya, wanda hakan hadari ne ga zamantakewar arme. Ni kuma a gani na ba mata kawai bane ke wannan abu, yadda mata ke amfani da waɗannan hanyoyi haka maza ma suke. Magana batsar da ake ida yake yi ta mata, mazan ma suna yi. Me za ku ce akai? Ajiya Gambo.
Ina ji to gaskiya abin da ya faɗi haka ne gaskiya ne. Saboda su tarin yawa zaki ce ko mijinta bayan ta shimfiɗe shi za ta ɗauki waya ta koma lungu ta ringa hira da wani can bayan fage, wanda haka sanadiyar shi ya kawo mutuwar aure da dama. Sannan kuma su ma mazan haka ne, mace ta koma tana bacci za ki gan shi yana can sai ya ce a'a shi magana aikin ofis yake yi ko ko wane ne alhali ba haka ba ne. Wani ma za ki ga ya je ya buɗe irin blushin ɗin ne ya koma yana kallo ko ya kori matan ya rufe ɗaki ya goma ta ya ji daɗi shi kaɗai maimakon ya je ya samu matan shi. Saboda haka nan wannan abubuwa a gaskiya ya kawo rarrabuwa aure da yawa. Ni kaina na ga wanda lokacin matan shi ta fara yi, to daga baya sai ya damu kullum ya ce ita kullum tana nan akan bibi wane ne wace ce, ya hana ta sakat, ya zo ya kwace wayar shari'a har wurin iyayenta aka je. Bayan an kwace wayar kuma shi kuma daga baya sai Allah ya jarabce shi da wannan abu, ya je shi ma ya saya ya fara. To daga baya dai dole auren nan aka zo aka kashe shi ya ragu. Sannan kuma kin san akwai yaudara a rayuwa, akwai mazan da zaki gan su ta wurin an zo an haɗu wani ya nuna maka ƙarya shi wane ne ko wance ce alhali ba haka bane, ya zo ya shiga rayuwar mata. Dan akwai group din da nake ciki na ƴaƴa mata zalla, wacce ta fito ta ce ita shekara biyu suna soyayya da miji da namiji, to amma kuma ita bata taba ganin shi ba kuma bai taba mata alheri ba, amma shi ya shara mata ƙarya ya ce wai shi babban soja ne, amma ya kira ba zan faɗi suna ba cikin manya-manyan sojojin ne na Najeriya ce shi. To irin wannan kin gani in da gaske ne, to ya fito ya bayyana kanshi mana ta gan shi ta san shi duniya ta san cewa da gaske yake. To amma yaƙi ya tura a je a gano shi, yaƙi ya fito yaƙi. So irin wannan dole ne mata mu mun taka tsantsan da rayuwa, ba wai ina kuce ma ba ne mata mu ma akwai a cikin mu wa'inda suke wa'innan abubuwan na ƙarya. Harka ce ta fuwa nan zaki haɗa ɗan ƙarya ki ce miji namiji, to ga abin da nake so kai mini ya ringa yi ita ma ta ringa gudu. Amma a gaskiya mazan sun fi yin irin wa'innan abubuwa a ciki so tarin yawa. Kuma zaki gani mata irin hotunanmu da muke sa haka nan ko a profile ɗinmu, to tarin yawa zaki ga namiji ya ɗauki fuskanki ya je ya samu wani tsiraiti ya turo cewa ke ce kin ganin ma ya riga ya ɓata miki suna ko wani abu. Mata ya kamata mu ringa ɗan hattara wurin irin sanin hotunan da za mu ta especially matan aure ko waɗanda suka riga suka yi ce aka san su. Kuma wata FM kwanaki da na ga an turo hotonta an haɗa fuska an sa amma ga ta tsirara, kin ga wannan ce ba wanda ji ya gani in ya san cewa sharri aka yi mata. To amma kuma irin sakan hotunan nan shi ma yana jawo matsala ƙwarai-ƙwarai da gaske. Sannan kuma akwai wanda ya ma ita ma wata ƙarya ya ce gashi nan shi kaza kaza ne babban mutum ne wane ne wace ce suka haɗu. In fact gaskiya ya kawo ma makullu mota ya bata a hannu ya ce gashi nan ke rike na baki wannan mota babban mota shikenan. Sai ta ce to ya ajiye ma kullun mota ita ba za ta karba ba. Allah da ya ba ta wannan basira ta ki karba ma kullun mota, sai ya matsa mata ya ce lalle lalle sai ta karba. To ta ga mutum kosai shi lafi ne sirman doki, ai ya wuce gaban yayi mata ƙarya, sai ta karba ma kullun nan. Na rantsa da Allah jalima, wannan labari wai ni da ido na gani, ba wai wani ne ya bani labari ba. Ta karbi makullin motar ne, tunda ta karbi makullin mota Allah cikin ikon shi ta fara ciwo, kuma bata kara ganin shi ba, bata san inda duk abin da ya faɗi askan shi ƙarya ne, an neme shi an raka. Yarinya ne haka nan kadangare yake fita ta gaban ta, a ido na akai an kawo ta wurin ne magani. Amma alhamdulillah ta samu sauki. To mu mata muna da san kwadai wani lokaci mu ringa lura da irin mutumin da zai fito, saboda ma kamar ƴan cultism din nan, ƴan kungiyan asiri wancin sun ta fitowa social media din suna yaudaran mata a nuna miki ga abu, za a yi miki aje a bada jininki. Kuma akwai kwanan nan last week ne aka yi a Sokoto, an ce admin ta sace cikin ƴan grupinta, ta je ta yi sallama gidansu, yarinya ta fito ta ɗauke ta a mota. To sai dai mun ji labari an ce an tsinci yarinya a can. To kin gani, ya kamata a ringa sani irin grup ɗin da ake ciki da irin mutanen da ake mu'amala da shi. Ni zai so tarin yawa duk yanda za ka yi ka ce ba ni adireshin ki ko nan baki, gaskiya yana da wuya in baya, saboda na san illar shi. A cikin Facebook na samu yaron da ya zage ni a shekaruna, ya ce wai gashi nan ni ɗin nan na isa zan ɗauke miki komai, ki zama shuga mommy ita, zan miki da abin da kike so, wane ne wace ce, sai na zage shi. Tun da na zage shi na rage ɓatanci, yana aiko min da sakon ɓatanci. To in kin lura yanzu ba na mahawa ba, kuma duk kwakwaka duk kwakwaka kayi kayi in baka namba zai yi ya in baka, in ba na tabbatar da hankalinka da kwakwaka da na san na kanka ba baya, to shi ne zai iya ɗaukan abin
nan. Kada in ce yau dakta lokaci yau to Ahmad dakta, to ka ji bayanan da ta yi. Yawanci dai mata ta nuna mata na da lahi, amma kuma maza abin ku na da yawa.
To kwarai Hajiya ta bayyana bayaninta, kuma bayanin da ta yi daidai ne, saboda kowa da abin da yake hange, kuma aikace ruwan da ya taba ka shi ne ruwa ko. Saboda hakikanin gaskiya ita social media akwai alkhairi a cikin ta, akwai rashin alkhairi. Idan kai amfani da ita ta hanyar alkhairi, lalle za ka faɗaka, za kuma ka ƙaru. Saboda tunda aka buɗe alal misali Facebook, zan iya cewa ina ɗaya daga cikin mutanen da suka fara hawa Facebook a Najeriya, kuma mun yi tarurruka kala-kala da mutane daban-daban. Za ki ga damar
ni da kai ma a Facebook muka haɗu ko Ahmad dakta, nace ni da kai ma a Facebook muka haɗu, naga irin rubuce-rubucen da kake, nace ya kamata ka aji ka a radio.
Wane da gaske
mutane
da dama wanda baka isa ka gansu ba, baka isa ka kalle su kai musu magana ba, baka isa ka haɗu da su ba, har ka social media ta ba da dama yanzu ana haɗuwa, ana tattaunawa, ana yin magana a harkar social media. Za ka haɗu a cikin yanzu friends ina da nake magana da su, akwai waɗanda a yanzu ministoci ne, a yanzu special advisors ne, wanda ni ban isa ne magana da su ba. A harkar social media zan iya magana da shugabannin ƙasashe na Afirka wajen guda uku, wanda a zahiri a gaskiya ban isa magana da su ba. A harkar social media zan yi magana da professoshi, manyan malamai, waɗanda ban isa in gansu ba ma inda suke, amma na samu damar da za mu iya zama mu haɗa gurup a kan wani ra'ayinmu, ko na siyasa, ko wani interest da muke da shi, ko harkar kasuwanci, mu zauna mu tattauna. Har ki ga wata ran an zo an yi meeting a wani gari, an ga juna, an gaisa. A yanzu harkar social media akwai waɗanda gwamnonin da suke ci, za ka ga duk ka san su, abokananka ne, kun haɗu da su a tarurruka da dama, kun gaisa hannu da hannu, kun canza ra'ayoyinka. Wanda inda ba dan social media ba, ba ka da wannan ikon. To amma kamar yadda Hajiya ta faɗa, lalle social media tana da ɓangarori da dama waɗanda suke zama illa. Bari na fara da wannan illar da ake faɗa ta cikin gida. Social media ta kashe aure da yawa, amma duk wanda ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa. Mutum ne zai sai wa matarsa waya mai kyau, isa mata data, ya tafi ya bar ta shi yana wani garin, ita tana garinsu daban, ƙarshenta ƴaƴan an tura su makaranta, ba abin da za ta yi a gida. Idan baka koyar da ita ilimin addini, ka nuna mata cewa ta dinga shagaltar da kanta wajen karatuttuka na addini da karatuttuka da za su amfane ta ba. Dole za ta bude waya. Idan ta bude waya, social media din nan bayanai ne kala-kala daga mutane daban-daban. Idan ta shiga social media na chat kamar WhatsApp da sauran waɗanda ake irin tattaunawa chat, to akwai group da ake yi. Wasu group din na alkhairi ne. Zaka ga wata mutum an bude group na koyon girki ko koyon sana'a, a dinga turo musu hotunan abinci kala-kala. Tun daga yadda ake sayan kayan haɗin abincin har zuwa yadda za a haɗa abincin har zuwa yadda za a dafa shi, sai ki ga mace ta zama kamar makaranta ce a wajenta, amma fa sai da kula. Wata kuma a hakan sai wata ta je ta bude group na lesbianism. Directly wata za a rubuta group din na lesbianism ne, ko kuma group din sai ayi
wato kana maganan madugo.
Yin madugo kenan. Sai group din aka tashi ba wai za a ce group din yan madugo bane, a'a, wataƙila sai a ba da group din wani suna, a ce group din makaranta littafi kaza, ko group din kawayen juna, ko masoyan juna, ko abokan juna, ko makaunata juna, ko group din yan Kano, ko yan Kaduna, ko yan Abuja, ko group din masoya wani dan India, ko masoya wani dan wasan Hausa. Da haka za a shagalci mace. Idan ta shiga suna hira, sai kawai wata 'yar wannan maɗugo ɗin ta koma ta nema ta chatting daban. Sai ki ga nan da nan mace tun tana bin abin tana cewa ba ta so yau da gobe pressure. Akwai abin da ake cewa peer pressure. Tunda waɗanda suke magana za su yi ta ɗora mata su yi ta yi, sai ga mace tun ba ta yin irin wannan gurɓatattun tarbiyyar, za a dinga aiko mata da bidiyo tana kallo, da hotuna tana kallo. To ɗan adam da jiki, tunda halittar ɗan adam tana da wasu hormones na sha'awa. Shi yasa ai aka ce ita misali bangaren zina, kar ma ka raɓe ta, kar ka kusance ta. So da matuƙar ka kusance ta wata ran sai ka yi. To tun ana tattaunawa ana ɗan yi hankali, in aka samu gurɓataccen mace sai ta je ta fara irin wannan halayyar. Ko kuma kamar yadda Hajiya ta faɗa, za ki ga yawanci ana haɗa group ɗin ba inda ake fa wannan irin waɗannan harkar social media ko WhatsApp. Mutum ne kawai zai je ɗauko hoton wani, ba fa shi ba ne. Zai je ɗauko hoton wani babba ko mashahurin mutum sai ya sa, tunda ba magana zake da shi keke da keke ka gan shi ba, sai ka dinga ɗauka da wancan kake magana. Kuna magana, wata ran ku yi harkar ciniki ko kuma daga ƙaramar abu shi ne ce ka tura masa kuɗi katin waya, ka tura mai kati. Tun kana tura ɗan 100, 200, 500, wata ran ice katin 5,000 yake so. To ga mutanenmu da kwaɗayi, idan ka ga babban mutum ne nan da nan sai ka ta tura mai kuɗi. Yanzu sau nawa za ka ga an je an buɗe account, an ce wannan account ɗin sarki ne. In banda sarkin Kano misali ya fito, a ce shi bai da account a social media. Sai wani kawai je ya sa hotonsa ya fito yana bayani. In wata ran kana neman alfarma, ka ga sai ka ta tura wani katin banza can kuɗi ba tare da ka san wane ne kake turawa ba. To da haka harkar social media harka ce, akwai ci gaba, akwai rashin ci gaba, amma akwai buƙatar ilimi da nazari akan yadda za ke amfani da ita ta daidai, ta yadda za a bunƙasa a ci gaba. Yanzu gwamnati, da gwamnati ba ta amfani da social media, amma yanzu na fara ganin wasu gwamnatocin sun fara amfani da gwamnati da social media, inda za ki ga duk inda shugaban ƙasa zai je ko duk inda wani gwamna zai je, za a dinga ɗaukan hotunansa ana turowa domin mutane su dinga gani, su dinga nuna ina ya je, su dinga nuna ayyukan da ya yi. Idan ya yi wasu ayyuka a dinga turo hotunan ko kuma ɗan ƙananan bidiyo ana tallatawa. Duk wannan duk abin ci gaba ne.
Yawwa, Ahmad da Dakta, ka yi maganar sani a samu ilimin yin amfani da ta ƙaƙa, waɗannan hanyoyi za a ba a samu wannan ilimi?
To hanyoyin da ya kamata a ce mutane, babban abin da mutane za su lura da shi wajen ilimin harkar sadarwa shi ne abu guda biyu. Harkar security shi ne ya za a kai ka yi amfani da social media. Su yanzu misali WhatsApp, misali Facebook an yi shi ta yadda idan kana da shi, kana da wani private policy da suke tsarawa, privacy option. Idan ka je akwai inda za ka danna, inda abokanan da za ka zaɓa sai wanda ka san shi. Idan ba ka san mutum ba, ba za ka yi ajin ɗin shi a cikin abokananka ba, sai wanda ka san shi. Ba kawai wani ne zai zo ko ya yi ajin ɗinka ko ya yi responsin yana son ya zama friend ɗinka sai accepting ba. Ka daina accepting ɗin mutanen da ba ka sani ba, so da za ka iya accepting mutumin da yake ɓarawo ne ko ɗan fashi ne ko tarar ɗan boko haram ko kuma masu sace mutane. So da haka sai wanda ka san shi za ka yi accepting ɗin shi. Sannan na biyu shi ne, ba kowa ne za ka dinga tura hotuna ba. Mutanenmu suna da wani kuskure da suke yi, kowa zai dinga ɗaukan hoton iyalansa. Ki ga mutum ya ɗau hoton matarsa,
hoton ƴaƴansa, yana ta ɗorawa a social media, ina ta ɗorawa a social media, yana ta ɗora sirrinsa. Yau yana gida, ya aika da location ɗin da hoton gidan nasa ya tura. Go an jima ya tafi office, ya aika da hoton shi a office, ya aika da location ɗin shi. Gobe zai tafi Abuja, ya aika, yana hotel kaza, ya aika, ya dawo Kaduna, ya aika, ya koma Kano, ya aika. To su ba mutane suna kallon yanayin inda kake zirga-zirga, kana faɗar sirrinka ne, ga inda kake, ga yadda kake, ga yadda kake komai. Irin wannan ne yanzu sabon salon da aka fito da shi na kidnapping, wanda ake zuwa a sace mutane a dinga cewa sai sun biya wani kuɗi za su sake su. To irin waɗannan mutanen suna amfani da irin wannan salon ne. Ai tracing ɗinka ta harkar abin da kake turawa kana yi yau da gobe, kai kaza kana gida, kai kaza kana office, yau kana kaza. So da haka sai an ilmantar da mutane yadda za su gano, yadda za su dinga amfani da social media, suna kare security ɗin kansu da security ɗin shi kansa pagin nasu.
Yawa Hajiya Gambo, a ganinki yaya miji ko mata za su iya kaucewa hwadawa tarkon waɗannan matsaloli da kawayin sadarwa ke aiharwa a zamantakewa ta iyali?
Yawa Hajiya Lima, to ya kamata su buɗe sirrin juna, ko ba gaskiya ba, ta san me a ciki yake aikatawa, shi ma ya san me take aikatawa. Saboda a ci ne nake gani sai za a guje ma wannan al'amura, irin ko da yake wata tana cikin yi ma in ta gama za ta goyi bai san me take yi ba. Wannan abu dai sai dai a sa ido kwarai da gaske, a ringa faɗakarwa, ana wa'azantarwa, ya ringa mata wa'azi ko ta nemi wa'azi. Kuma abin da zan ƙara a kai wasan hakan ƴaƴanmu a jihadina, ƴaƴan da namu da muke gani amana ne a kanmu, mun sayi waya mun mika musu, mun ba su ɗaki ba irin masu gidan turana masu kuɗi wanda za a cire wa yarinya ɗakinta daban. To ba su san yaran suke yi da daddare ba. Akwai yara zaki gani in dare ya yi sun shiga barwo sun yi sallama da iyaye an shiga, to wallahi tallahi ba baƙyale da ba a yi cikin barwo ne, babu baƙyale da ba a yi a cikin shi. Yarinya ta san duk yanda ake harka na auratayya a cikin waya. Su iyaye su sa ido a kai sosai sosai, sannan kuma su san me ƴaƴansu suke suna karɓan wayansu, suna dudduba wasu abubuwa. Yanni yanzu yara na duk yanda aka yi wayar ka kullum ne sai na bude na gane kake yi, kuma wani irin hotuna ka tara da wani irin bidiyo ne a ciki, domin in babu mai kyau zan goyi, in kuma ni zan tura musu to tabbata hakika na wa'azantarwa ne zan musu, ko na ilmantarwa kuma maganin harkan girki zamantakewa. Ya kamata a ido kwarai da gaske abinda dokta ya faɗi, duk haka ne abin da ya bada na bayan ne haka ne, saboda haka mutane a yi hatara.
Yawa na dama zan ce akwai abinda zaka kara daga ƙarshe tunda lokaci ya fara ɗaga mana hannu,
musamman akan harkar da ta shafi gida, musamman harkar da ta shafi gida. Yanzu fa abin ya wuce tunanin yadda su mutane suke fito. Duk wanda ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa, duk wanda ya ce zai sai wa matarsa waya isa mata data ta dinga chatting, to gaskiya tsakani da Allah ya bude mata wata kafa ne ta.
To amma kuma maza ai kullun kuna Facebook, kuna Twitter, kuna WhatsApp, kuma kuna maganganu da matan da ba naku ba.
Amma abin da yake faruwa shi da miji, duk wani namiji zaki tarar da cewa daga safe zuwa rana yawanci yakan shagalta da neman kuɗi ko aiki ko kasuwanci.
Akwai wani da aka bada misali cewa mijinta sun haɗu a WhatsApp suna chatting haka nan, ashe bata sani ba, sun yi appointment a sa'a, ashe mijinta ne sai da suka je suka haɗu, daga ranar nan sun zama ya canza.
Yawa to lokaci ya yaji ya gamba mun mangoso, mun gode sosai da Ahmad Abubakar daktar, Allah da za mu ci gaba da wannan tattaunawa, muna godiya sosai yanzu a madadin
Jamila Kabira
da Daniel Brown da haɗa mana sauti da engineer mu Mr. Cornelius Halima Jimarau, ke sallama da ku, ku huta lafiya. Yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba.